Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 9 ga watan Maris din shekarar 2020. Abin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Adadin mutane da suka mutu a kasar Italiya sanadiyar cutar coronavirus yayi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi. Rundunar sojin Amurka ta ce ga dukkan alamu ta kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan Al-Shabab a watan jiya. Abokan karawan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da suka sha kai na ci gaba da mara masa baya.
Tokanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin za kuma ku ji cewa bayan da aka samu bullar cutar coronavirus a Kamaru, shin waɗannan matakai kuma mun birnin Najeriya ke wato dake makwabtaka da kasar ta Kamaru suka dauka domin dakile bullar cutar a yankin su?
Akalla a kowane rana muna samun mu screening din mutane kamar 240 zuwa 280 bisa ga yawan wanda suka zo a cikin
jirgin sama kenan,
jirgin sama.
Sannan za ku ji cewa ana ci gaba da kace na ci a tsakanin al'ummar jihar Taraba, inda yayin da gwamna Darius Dickson Ishaku ya kwashe sama da wata biyu baya cikin jihar.
Yau a ce wai majalisa ta zauna gwamnan da ya bar jihar kusan sama da wata biyu babu labarinsa, wai an bashi good of confidence.
A dokar Najeriya akwai inda ya rubuta, aka rubuta cewa idan gwamna baya nan a cikin jiha ya zama laifi.
Muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim zai gabatar, amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba ga cikakkun labaran. Adadin mutane da suka mutu a sanadiyar coronavirus a kasar Italiya yayi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi, wanda shine adadi mafi yawa a duk wata kasa bayan China. Yayin da harkar lafiya ke dada shiga hatsari, kasar ta kafa wata sabuwar dokar ta baci mai killace arewacin kasar wadda ke dauke da kaso 1/4 al'umar kasar ta Italiya. Wuraren sun hada da yankin Lombardy da kuma cibiyar kasuwanci ta Milan. Bugu da ƙari, Italiya ta rurrufe larduna 14 wanda suka hada da Veneto, inda nan ne birnin Venice yake. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister kasar Giuseppe Conte ya yi bayani cewa
ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento.
Ya ce za a samar da doka ta daban a sauran bangarorin kasar. A Lombardy da sauran lardunan arewacin kasar da na lissafa, an samar da dokar hana shiga da fice a ciki da wajen lardun. Za a bada dama ne kawai ga bukatun kwararru da kuma harkar lafiya da suke tilas. Rundunar sojin Amurka ta tabbatarwa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar an kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan Al-Shabab a harin da jirginta na yaƙi mara matuƙi ya kai a watan jiya. An ci imanin cewa lallai Bashir Muhammad Mahmud, wanda ake wa lakabi da Bashir Kurgab, ya rasa ransa a harin jirgin saman da sojin Amurka suka kai ran 22 ga watan Fabrairun da ya gabata. Mai magana da yawun hadaddiyar rundunar sojin Amurka da na kasashen Afrika da ake kira AFRICOM, kanar Chris Kanz, shi ya shaida wa wakilin muryar Amurka. An kuma kaddamar da harin ne a garin Sakwa da ke tsakiyar yankin Jubba. Gurgab na ɗaya daga cikin gagararrun kwamandojin mayakan Al-Shabab bangaren Jabhat. A baya-bayan nan ya rike waɗannan mukamai guda uku, biyu daga ciki suna gudanar da ayyukansu ne a ƙasar Kenya, wanda ɗaya ita ce fitinanniyar ƙungiyar nan ta Jaish Aiman da ke wajajen Membe. Abokan takarar tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden da suka sha kai na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zabuka fidda dan takara a jihohi 6 ran talata mai zuwa inda zai kara da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont. Senator mai wakiltar jihar California Kamala Harris wace ta janye daga takarar a watan Disamba ta nuna goyon bayan ta ga Biden a jiya Lahadi kuma tana cewa shi yafi dacewa kuma a shirye yake ya fidda kasar Amurka daga mawuyacin halin da take ciki. Masu sharhi akan siyasar Amurka na yawan ambatar Harris a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda ta yi a dau mataimakin shugaban kasa ga Biden daga cikin su, suna cewa Amurka na buƙatar shugaba da zai fidda martaba da zai fito da martabar Amurkawa, shugaba da zai faɗi gaskiya da kuma shugaba da zai tsayawa marasa galihu wanda ba a basu kulawa da kyau.
To a gaida Aisha tu za kuma ta sake dawowa da ƙarshen labaran nan gaba kaɗan. A makafin nan bari mu je Najeriya, inda bayan da aka samu ɓullar cutar coronavirus a Kamaru, hukumomi a jihar Borno Najeriya da ke makwabtaka da ƙasar ta Kamaru sun fara ɗaukar matakan ganin cutar ba ta ɓulla a jihar ba, bisa la'akari da kai koman da jama'a ke yi a tsakanin 'yan yankunan biyu. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya zanta da kwamishinan lafiya Dr. Saliu Aliyu kan matakan da suke ɗauka.
To matakin da mu muka dauka a jihar Borno saboda yanayin yadda muke na farko tun kafin ma kasar Kamaru ta gano wannan cuta a gefenta, mun yi amfani da hukuman da ya fi dacewa wanda rawin ya rataye a wuyansu. Mun tabbatar cewa duk matafiya da suka shigo cikin garinmu ta hanyar tashan jirgin sama an yi musu bincike a duba waɗanda zafin jikinsu ya ɗara wani abu, abinda muke kira 38 degrees centigrade. Wa'annan mun yi kuma a kullum ko da yaushe ana yi ma irin wannan mutane. Yanzu haka da nake maka magana, akalla a kowane rana muna samun mu screening ɗin mutane kamar 240 zuwa 280 bisa ga yawan wa'anda suka zo a cikin jirgin sama.
To kasan nan kamar a buɗe take, mutane na shiga da fita tsakanin Najeriya da Nijar, Kamaru da Chad, haka ta mota su kuma wani mataki kuke ɗauka akan su?
Wa'anda suke zuwa da ta kafa su kuma musamman kan iyakoki su Port Authority ɗin nan, su ma akwai ma'aikatan su dama tunda suna nan, so mun ƙara musu ƙarfin gwiwa da abin da suke. Tashoshin mu a yanzu haka ba ma komai a tashoshin mu saboda wannan cuta ne yake zuwa daga wani ƙasa wanda ba ma tsammanin cewa mutane in suka bi hanyar mota za su iya kamuwa da shi. Amma a lokacin da ba ma fata, idan har muka samu kanmu akan cewa cutar nan ya yaɗu fiye da yanda ake tsammani, to dole ne zuwa tashoshin motoci da su ma za mu sa mutane saboda mu ayyana da irin wannan aiki da irin wannan bincike. Amma yanzu haka din tashoshin motoci mun cire su a ciki saboda ba mu da abin da ma'aikata isassu da za mu iya mu tura zuwa wannan wuraren.
Kamar akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta ne wajen faɗakar da jama'a game da wannan matsala yanzu haka?
To babban abin da yake cin mana tuwa koda shi ne muna kira ga babban murya ga ma'aikatan yaɗa labarai da kafofin yaɗa labarai saboda su taimaka mana. Wannan abu ne da ya fara yanzu zai dau lokaci, ba mu san yaushe zai ƙare ba. Idan a ce kowani a hanyar fadakarwa da za mu yi amfani da shi sai mun biya, to ba ma na tsammanin gwamnati tana da wannan dama da za ta ci gaba da biya har ya je. So muna ganin kanjimin cewa a haƙƙinsu na kula da wuraren da suke aiki na al'umma da ake kira corporate social responsibility, idan za su keɓe wa'ansu sa'anni ko lokuta da za a kawo ire-iren wa'annan faɗakarwa saboda sai amfani da shi, muna ganin za mu samu cigaba.
Dr. Salihu Aliyu kenan, kwamishinan lafiya a jihar Borno. A yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, inda gugunmu ke cewa karfe 1 dare ne da minti kusan 10. Yanzu dai ga Aishatu dauke da ƙarshen labaran duniyar.
Rundunar sojin ƙasar Koriya ta Kudu ta faɗi cewa ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda 3 a yau Litinin, wanda ya zama karo na 2 da Koriya ta Arewa ke gwajin makamanta a wannan shekarar. An harba makaman masu linzami ne zuwa gabashin gabar ruwan Koriya ta Kudu daga gabashin garin Sondok da ke kudancin lardin Hamyong. Hafsan hafsoshin kasar ta Koriya ta Kudu ya ce babu wani ƙarin bayani game da gwajin makaman da za a iya bayarwa a take. Koriya ta Arewa, wadda take kokarin yaki da yiwuwar barkewar annobar cutar nan ta coronavirus, ta aike da sakonni mabambanta a cikin makonnin nan. Zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa mai biye masa Abdallah Abdallah, kowannensu na shirye-shiryen bikin rantsuwar kama aiki a yau Litinin, al'amarin da ke dada rura wutar gabar siyasa da kuma zama kalubale ga yarjejeniyar tsagaita wuta wadda wata hubbasa ce da Amurka ta yi. A ƙarshen watan nan da ya gabata ne hukumar zaben kasar Afghanistan ta sanar da shugabar kasar da ke kan mulki Ghani a matsayin wanda ya lashe zaben mai cike da takaddama wanda aka gudanar ranar 28 ga watan Satumba. Amma Abdallah, wanda shine shugaban gwamnati mai ci, ya ki amincewa da sakamakon zaben wanda ya kira mai cike da magudi, ya kuma ce da shi da mukarrabansa suka lashe zaben kuma za su kafa tasu gwamnatin. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi jiya Lahadi cewa zai gana da shugaban
Tumadalla a gaida ke Aishatu. Karshen labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madallah, to a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, kace da ce ake ta yi tsakanin hukumomin jihar da 'yan adawa, yayin da gwamnan jihar Darius Dickson Ishaku ya kwashe sama da wata biyu baya cikin jihar. Daga Jalingo ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Kwa kwanaki, sai da ko 'yan majalisa da dokokin jihar da masaran mukarrabin gwamnati suka bi gwamnan zuwa Abuja domin kai masa kasafin kuɗi da miyar rataba hannu a kai, kana kuma daga baya. Sai ga 'yan majalisa dokokin jihar sun kada wani kudiri na amincewa da sauran gwamnatin jihar, batun da wasu ke maganin fada walakin wai goro amiya. To sai dai kuma, yayin da makawa yanzu ba sa ranar komawar gwamnan gida ba, hadimin gwamnan ta fuskacin hakokin yar labarai Mr. Baladan Abu ya ce adu da waɗannan kwanaki ba dole bane gwamnan ya mika mutumikinsa, kuma yana ma da ikon ya gudanar da mulkin jihar a ko'ina.
Governor can operate from anywhere in the country for as long as he deems fit. But if it is outside the country, then it becomes a different matter altogether. So he has not violated any part of the constitution.
Sakaji, duk waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba sa tushe, domin mai girma gwamna na da ikon gudanar da mulki a ko'ina, kuma ai ba sai ya mika mutumikinsa ba, domin komai na tafiya daidai. Don haka waɗannan ƙorafe-ƙorafe da masu suka ai ba su da madogara. A cewar hadimin gwamnan Mr. Baladan Abu,
they are just politicizing the matter.
Shi ko ambassador Hassan Jikardo, tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar, wanda yanzu ko shine ma jakadan Najeriya a yankin Trinidad da Tobago, ya koma zargi 'yan majalisar dokokin jihar ne da zama 'yan amshin shata.
Majalisar jiha, wanda na sha gaya muku dan amshin sata ne, ya kamata mutanen nan, mu mutanen Taraba, kowane sassa, kowane lungu, ya kamata mu yaƙi waɗannan 'yan majalisa. Ma farko tukuna yau a ce wai majalisa ta zauna gwamnan da ya bar jiha kusan sama da wata biyu, babu labarinsa, ba abin da yake faruwa, babu project guda ɗaya wani abin da ya aikata a jihar nan a tsawon shekarun da ya yi akan mulki. Wai an bashi vote of confidence, an yadda da ayyukansa da abubuwan da yake saboda zalunci. Sannan mutanen Taraba, Tarakawa suna mutuwa, mutane suna wahala babu asibiti, mutane suna wahala babu makaranti, mutane suna wahala.
To sai dai ko da tuntuɓe shugaban da waɗannan zarge-zargen da ake yi a yanzu, kakakin majalisar dokokin jihar Taraban Joseph Albasukuni ne ya ce asuko ba su ma saba wa doka ba.
A dokar Najeriya akwai inda ya aka rubuta cewa idan gwamna baya nan a cikin jiha ya zama laifi. Ba ce baya cikin ba wai yana baya Najeriya ba, fa yana Najeriya. Sa'anan kuma karka manta birnin Taraya Abuja, birnin Taraya gari ce wadda dama duk gwamnoni 36 da muke da shi sukan taru kowane wata su dauki matakai akan Najeriya, akan state nasu kuma ya ci ya sha. So idan gwamna yanzu yana Abuja, wanda shine birnin Taraba, kuma yana zaune a cikin gidan gwamnatin Taraba, wanda nan shine dokan Taraba. Ina ne kenan mutum zai ce mana kuma wai mu a yi masai mu na majalisa sai zama laifi. Mu muna aiki da doka ne. Mutum zai faɗi magana don son kansa kuma saurayinsa sai zama muna dole. Mu ce sai abin da ya faru za mu bi ba. Idan akwai inda doka ta san cewa wannan laifi ne, in aka kawo muna mu za mu
to ya kome masana shari'a kuma ke cewa ne
sunan Idris Abdullahi Jalo
sashi na 190 karamin sashi na 1 ya nuna in zai tafi hutu ya kamata ya gabatar da wannan a gaban majalisa akan zai tafi hutu ko kuma idan ba zai iya gudanar da aikin office ɗinsa ba bisa wasu dalilan daga tsarin mulki ya kawo ya kamata a gabatar da shi a gaban kakakin majalisa sa'annan in har ba a yi ba bayan kwana 21 baya nan kuma bai iya gudanar da ayyukan office ɗinsa a matsayinsa na gwamna automatically ya kamata a majalisa by simple majority su yi mai da mataimakin gwamna ya zan makaddashin gwamna saboda ayyukan gwamnati kar su samu matsaloli kuma tsarin mulkin nan ba wai ya ce sai idan gwamna ya fita waje ko kuma wani kabai da suke ta bayani dai yanzu cewa ayyukan gwamnati ba su samu matsala ba to ko a cikin jalin goyiki inda baya na office shi baya gudanar da ayyukan office masan shi na gwamna dole za mu dauka ba zai iya gudanarwa ba ne saboda wasu dalilai
ba da sa Idris Abdullahi Jalo kenan wani masanin shari'a kuma koma da menene yanzu ka an zura ido a gaida wannan dambarwa ta jihar Taraba za ta kaya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria
to a gaida Ibrahim idan Allah ya kai mu kuma a shirin mu na hantsi za a ji cewa
a garin birnin Kwanni da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya a tsakiya kuma kudu maso yammacin jamhuriyar Niger an kwana cikin zulumi a wani yanayi na dardar bayan da waɗansu mutane da jami'an tsaro suke can suna neman ruwa jallo suka yi halbe-halben bindigogi a tsakiyar garin a cikin daren jiya
sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM kenan. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun wani malamin Islamiyya mai suna Malam Abubakar Liman daga damatar babban birnin jihar Yobe, wanda ya share kimanin shekaru 3 yana fafutukar wanke sunansa daga wani kazafi da aka yi masa na lalata da kananan yara aliban da yake koyarwa. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Idan watakila mai sarruna biye da mu a makon da ya gabata ne muka saurari Malam Abubakar Liman ya bayyana mana abin da ya faru da shi cewar wasu iyayen yara da yake koyarwa a makarantar Nana Aisha sun kai koke makarantar cewa lokacin da suke tafiya da yaran su ta wata hanya kwatsamse yaran suka ce ga gidan malam wanda hakan ya sa iyayen suka binciki yayan nasu har suka gano cewa wai malamin yana daukan yaran yana kai su gidansa yana zama a kansu tare da gargadin su kar su fada kowa lamarin da yasa hukumar makarantar Nana Aisha ta kaddamar da wani kwamiti na bincike akan lamarin inda a yau zamu tashi ne a daidai inda ya fara yi mana bayani akan binciken da aka gudanar kafin daga baya mu je ga martanin shugaban makarantar Nana Aisha
kai yanzu mun baka hutu mun nada kwamiti zamu yi bincike kuma zamu baka albashinka
kwamitin sun gudanar da wannan binciken
sun gudanar da bincike
menene sakamakon su ya nuna
na'am abinda suka yi bincike sakamakon su ya nuna musu cewa ba su sami da laifi ba
sun rubuta ne a rubuce ko kuma
sun bani a rubuce
kana da copy din
ina da copy sa
cewa sun gane cewa baka da
laifi sun gane cewa ba ni da laifi
sun rattafa hannu akan
sun yi sign da komai akan cewar ba samin da
laifi. Sun kuma mika wa makaranta
wannan. Sun mika wa makaranta wannan abunan kofi na bincike. Amma wannan kofi na bincike mu ni ba su bani ba, kawai leta ne suka bani. Sai dai sun gaya mun cewar abin da suka yi a wannan binciken nasu. Sun ce mun cewar sun dauki yara su je su nuna gidan da nake kasu gidana. Abin ya gagara. Ba su nuna inda nake ba, nake kawo su ba. Sun dawo da su, sun gwada hankalinsu a matsayinsu na yara. Duk malamin da suka yace wannan ma yana kai ku gidansa, ya ce eh. Suka gane cewa hankalin yara ne. Amma duk da haka sun tafi gidajen iyayen yara. Sun je sun tambaye su. Sun ce musu, ni nake kawo yaran makaranta? Suka ce a'a. Ni nake maida yaran su gida in an tashi? Suka ce a'a. Wani ne ya ganni da yaran? Suka ce a'a. Sun taba zuwa makaranta bayan an tashi ba su samu yaran su ba? Suka ce a'a. Suka ce gida nake zuwa ko a weekend yin dauki yaran? Suka ce a'a. Suka ibi yaran kuma suka kai su asibiti, aka gwada su, aka ce ba a taba yin lalata da yaran nan.
Su committee kenan.
Su committee. Sannan suka da suka tambaye masu gadi. Akwai fiscal wanda suke wuni, akwai kuma dattijai Fulani wanda suke aiki, su anan ma suke kwana. Duk an tambaye su, sun taba kallo na da yara? Suka ce su ba su taba gani na da yara ba. Sun je kuma sun binciki nannies masu kula da yara. Bangaren nursery kowane class akwai nanny. Ko da fitsari yaran za su yi, su suke kula da su. Sun tambaye su, suka ce ba ni da wani alaka na wasa ma da yara. To daga nan binciken su bai tsaya nan ba. Su wannan committee suka taso suka zo gidana, suka ce ina da makota. Na ce ina da makota, mu hudu ne a cikin gida. Suka ce suna bukata su ga makota na.
Kana tare da iyalinka ne a gidan?
Ina tare da iyali na. Ina tare da matata da yara na uku. Suka kira makota na, suka tambaye su yaya halayya na yake. Suka bincike suka ce su ba san da wani hali mara kyau ba. Suka gama wannan, nima kuma suka tambaye ni iyali na tana aikin gwamnati ne? Na ce ba ta aikin gwamnati. Tana makaranta ne? Na ce musu ta gama makarantanta tun bara. Sai dai wani dan zuwa anguwa na al'ada haka da ba za a rasa ba. Suka ce to shikenan. Suka gama rubuce-rubucensu suka dauka suka tafi makaranta. Daga karshe suka kira shi wannan lauyan nasu Kamal. Suka bayi shawari, suka bayi kofi na takardun da suka bincike. Sai ya ba su shawarin cewar wannan malami tunda ba ku same da laifi ba, an zalunce shi. Amma abin da nake so da ku wannan kesin babbar magana ne. Ku samu ku kyautata masa, ko kuma ku masa bayani, ku bashi hakuri ko manajin, ku nuna masa cewa ba ku same da laifi ba, ko ku canja masa bangaren aiki, ko kuma ba ku da bangaren aiki ku sallame shi, amma ku fahimtar da shi cewa ba dan kuna zargin sa ba. Suka yi musu wannan bayanan, kuma ku cire kanku a cikin kesin, ku bashi da shi da iyayen yara. In ya ga zai hakura ya hakuri ya basu. In su kuma sun gamsu da bayananku, su nemi sasantawa da shi. In sun ga basu gamsu da bincikenku ba kuma, su yi karansa.
To bisa wannan shawara da shi lawyerinsu ya ba da ma wannan makaranta, kamar wani mataki ita makarantar ta dauka?
To shi ne su makarantar matakin da suka dauka, ranan da suka zo biyan albashi, aka sanar da ni cewa ana biya, in zo ne in karbi albashi na. Da na zo shi ne suka dau albashi na wannan watan, suka bani, sai suka hada mun da shi wannan basa na makaranta. Shi ne da leta ya bani, engagement letter.
A tuna sallama kenan.
Na sallama ya bani, da yake ni Arabic na karanta. Shi ne ya ce kuma letter yana dauke da rubutun boko ne.
Haka
sai ya ce ka je ka samu vice principal, je kai ya maka bayani abin da letter take dauke da shi. To shi ne na taso na zojan vice principal, ce ga letter an bani. Shi ne sai ya karba ya karanta min letter, ya ce wannan letter abin da yake kunshi a cikinta shi ne management ta yi bincike, ba su same ka da laifi ba, amma an sallame ka aiki don a kare mutuncin makaranta. Ana baka shawarin ka je ka nemi aiki a wani guri.
Naga abinda wasu kare sun sa
na
cewa an sallame ka aiki amma kuma bisa bincike ba a ganka da wani laifi ba. Kama ko ne abinda suka baka ne na sallama ganin cewa suna so su kare mutuncin makarantansu ne?
A'a, ni babu abinda suka bani ba wannan letter ba, sai wannan albashi na mota.
Sun rubuto maka kamar suna baka hakuri game da abinda ya auku na wannan gazabi da akai maka?
Babu, basu ruto min komai ba. Sannan kuma basu ma bani hakuri ba ma akan ko a baki a wannan lokacin.
Kamar akwai wani mataki da ka dauka ne game da wannan koke da kake yi a hukumance ko kuwa ka bar abin hakan nan?
Eh, akwai mataki da na dauka. Matakin shine daman na sanar da iyayena a wannan lokacin cewar ga abin da ya faru da ni, amma an ce za a yi bincike. To wannan bincike ya kai kimanin sati uku ana yin sa. To shine daga ƙarshe dai na kai wa iyayena leta na musu bayanin cewar ga sakamakon bincike. Ba a same ni da laifi ba, amma an sallame ni aiki don a kare image na makaranta. To shine suka ce to kai din ma muna dan abin na kanka, tunani akan gaskiya. Tunda in ka ji magana rabin zance ka ji, in ka ji magana gefe daya
haka,
bari mu bi sawu mu je mu ji me yake faruwa ne. To shine suka taso kannan ma'aifina ne, su wannan iyayen nawa kenan. Ni ma'aifina ya kai kimanin kusan shekara 20 ma da rasuwa
haka.
To su kannan ma'aifin na su suka zo a matsayin ma'aifi iyayena, suka zo suka samu shugabannin makaranta suka zauna da director, suka ce gashi abin da muka ji ya faru da danmu Abubakar Liman, mu kannan ma'aikinsa ne, da Allah menene yake faruwa ne. Sai suka ce musu eh, duk abin da ya gaya muku gaskiya ya gaya muku. To me dalili kuka sallame shi a aiki kuma kuka ce dan ku kare mutuncin makarantan ku? Sajigo? Sai suka ce ku je ku zamu neme ku. To a neman ne suka tafi, suka ba su kimanin kwana uku ba su neme su ba. Shi kai ɗaya kanin mahaifin nawa mai suna Malam Abdullahi ya koma ya je tambaye su kun ce za ku neme mu, ba ku neme mu ba. Sai suka ce gaskiya ba, mu ba mu muka yi masa wannan laifin ba, iyayen yara ne. Saboda ku je ku kara, inda shi darasa abin da ya gaya musu. To shine kanin mahaifina ya dace to shike tun da dama mun ji a matsayin iyaye mun je mu ji abin da yake faruwa, kuma sun ce mana mu je mu kara, kawai mu je.
Masu sauraro, kun dai ji yadda aka gudanar da wannan bincike tare kuma da sakamakon binciken da ya wanke Malam Abubakar Liman daga wannan kazafi. To idan Allah kai mako mai zuwa, za mu ci gwagwarmaya da wannan malami yayi wajen ganin an wanke sunansa. Lamarin da shugaban makarantar na Aisha wato Maina Madu Ajari ya tabbatarwa da wannan fili. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku, Haruna Dauda, ni Sarfili Hashin Gumal ke cewa sai mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
To sai mu ce Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To labarai a takaice, a adadin mutane da suka mutu a sanadiyar coronavirus a kasar Italiya yayi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi, wanda shine adadi mafi yawa a duk wata ƙasa bayan China. Abokan takarar tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da suka sha kai na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zabukan fidda dan takara a jihohi 6 ran 3 mai zuwa, inda zai kara da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi jiya Lahadi cewa zai gana da shugabannin kungiyar kasashen Turai EU a yau Litinin domin tattaunawa akan batun bakin haure da ke kutsowa kasar ta Turkiya. Shugaban kasar Amurka, zababben shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa mai biye masa Abdullah, kowannen su na shirye-shiryen bikin rantsuwar kama aiki a yau Litinin.
Ga jama'a baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu, sai kuma da hatsi idan Allah ya kaimu za mu zo muku da wasu shirye-shiryen. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani da iyalan Ayyuba Muhammad Sani, sarkin Kuduna Gumel, wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Asabar, da fatan Allah ya ji kansa, amin. Yanzu a madadin Aisha Tasila da Tayani gabatarwa da kuma Ciba Hero Diodune da ya haɗa mana shirin, sai kuma injinin mu Jimmy Cook, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na hatsi idan Allah ya kaimu.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.